farko yi ga ba ko ba ne akan tafiyan wannan aikin naka ba ne. Shi wanda na gada da sami kanti baro suna cikin wa'annan ban ya mashawartan shi suna cikin wa'anda suke duk ya shige shigen da kamfanin take don ta biya mu kafin da gwamnati ta samu. Saboda haka abin da za mu yi abin da ina tabbatar shi ne za mu gina akan wannan gyaran da aka yi kuma mu kawo tabbatar cewa wannan kamfanin ta yi wa kasa amfani kuma mu cewa burin da aka samu ne. Saboda haka ba wai wani sabon tafiya ba ne a kara hidima za a yi. Ina tabbatar maka cewa muna cikin su dama mutane ake yi kuma insha Allah za mu kai ka inda ake nufi wanda shugaban ka ya amince da abubuwan da za mu yi. Na farko shugaban ka ya ba mu structure cewa mu tabbatar da fara yin mutum aiki kuma insha Allah nan zuwa karshen wa'azin shi za mu tabbatar cewa da fara yin mutum fara aiki da yadda ya ce bukata. Na biyu sanin kowa ne wutan lantarki matsalar mu kasan ne kuma ga muna da gadi mara iyaka. Saboda za mu tabbatar cewa wannan gasin na an ɗauko ta kayo wa kasa amfani a tabbatar cewa an samu cikin lantarki kuma a tabbatar cewa industries ko kuma masana'antu da suke da bukatar wannan gasin kuma an kai musu. Na uku akwai maganar ɗan kasa suna korafi cewa wannan kamfanin suna abubuwa ba wanda ya gane abin da suke yi. Suna tabbatar maka wannan ko ba mu da wani abu da za mu boye. Insha Allah duk ayyukan da muke wanda ya dace da jama'a su sani za mu tabbatar cewa mutane suke abubuwan da muke a madadin su. Na ƙarshe shi ne muna wa mutane alƙawari cewa za mu yi wannan aiki cikin mutunci kuma insha Allah muna fatan ba za mu tsukunna ba kuma wannan nauyin da aka daukar mana in Allah ya yarda za mu iya kokarin mu tabbatar cewa nan zuwa karshen wa'adin shugaban kasa in an jiya wai an jiya za a tabbatar cewa lallai an ba mu amana kuma mun ci amana.
Ka yi magana akan abin da ya shafi iskar gas wanda kusan za a ce Najeriya tana daga cikin ƙasa da take ainihin samar da iskar gas a ƙasashen duniya amma kuma yau za a ga cewar yanzu a Najeriya ana samun ƙarancin amfani da wannan gasin ko kuma za a ga cewar kuɗin siyan gas ma a Najeriya yana da tsada. Wani tsari kuke da shi wanda za ku kawo sassauci a kuɗin gas ga talakawan Najeriya?
Dama matsalar shi ne gwamnatoci da suka shuɗe da su sa hankali akan a shigo da gas daga rijiyar mai a kasu zuwa gidaje ko a zuwa masana'antu ba. Saboda haka mu za mu mai da hankali akan mu tabbatar cewa wannan supply da kuma compressor station da sauran abubuwan da ake bukata a tabbatar da gas na kai kai daga rijiyar su har zuwa inda ake bukata su za mu sa hankali a kai. A rashin yin wannan shi sa ya kawo karancin gas na kasan. Idan kuma aka samu aka kammala wa'annan ina tabbatar maka cewa farashi za ta dawo daidai yadda kasuwa ta kawo. Kuma ina fatan abin da suke nufi akan gas mai tsada LPG da ake yi a kasuwa da mutane suke dafa abinci da shi ne. Shi ma mun da namu shiri da zamu da mu tabbatar cewa nan zuwa ba da dadewa ba. LPG da ke kasan mu za mu ɗauko shi mu kawo su mutane kuma insha Allah in kuka kara yawan shi a kasuwa mun tabbatar cewa farashi za ta sauko kamar yadda aka sani da kowane kayan da ake sayarwa a kasuwa. Saboda haka nan zuwa ba da dadewa ba insha Allah ba za mu sa lokaci ba don za mu shirye-shirye muke yi yadda za mu sarrafa wannan. Amma insha Allah nan zuwa ba da dadewa za mu tabbatar mutane mu za su lokaci nan zuwa lokaci kaza insha Allah abubuwan da za mu tabbatar cewa wannan kuɗin sun sauka a kasuwa.
Ka yi magana da ya shafi matatun mai da ake da su a Najeriya. Najeriya waɗanda yanzu za a ga cewa mafi akasarin matatun man nan ba sa aiki yadda ya kamata. Menene ya kawo haka? Rashin sanin aiki ne ya kawo wannan koma bayan ko kuwa waɗanda suka gabata ba su san abin da ake da bukata wajen tafiyar da waɗannan matatun man ba ne?
Ina za ka tabbatar cewa duk Afirka babu kamfanin da take da kwararrun ma'aikatan mai kamar MNP babu duk Afirka babu irin su. Abin da ya faru shi ne na farko da akwai rashin kulawa daga hukuma yadda suke duba abubuwan da muke yi da kuma karancin kuɗi da kuma mafi wuya cikin su shi ne na samar da sarrafa tsakanin su. Dalilin shi ne domin rikice-rikicen da ake samu a Niger Delta. Duk layukan da ake kawo mai zuwa rifanar sun na an ci musu. Saboda haka kullum cikin su kuna aiki ba a iya kawo mai ina zuwa rifanar saboda haka za a yi wata uku a kasa kawo mai zuwa rifanar. Shi yasa za a ga kuma musamman misali daga Wari zuwa Kaduna. Layi nan sun shiga kuma ana tafasa su saboda haka a ƙarshe za mu iya mu kai adadin man da ake bukata a Kaduna domin a yi a sarrafa su. Shi ma duk yana nan a haɗe da maganar tsaro da muke samar da shi. Kuma da ikon Allah mun yi shirye-shirye da yawa kuma muna da ribar su kuma muna da amfanin su. Insha Allah nan ba kaɗewa ba wannan matsalan tsaro a kan hanyar nan za mu saka su. Kuma layukan nan inda suka lalace ko mu canza su gaba cikin su ko kuwa mu rikicce da wasu sassan da suka lalace. Idan aka samu ɗaurewar wannan kuma muka ga jare-jare da muka fara akan musamman mun fara kafa kwakwar ba nan zuwa kasuwa ke kara nan insha Allah za mu tabbatar mu sa ranar da za ta fara aiki kuma mu dawo kan Wari da Kaduna. wannan zuwa cikin wa'adin da girma shi gaban Muhammadu Buhari insha Allah wannan fanar nan guda ko za mu tabbatar cewa za su fara yi da yadda ake bukata amma abin da ya faru da shi ne akwai rashin kulawa akwai rashin kudin da ma ba a aiki akwai kuma maganganun tsaro da suka ana mun yi a nan da na tsakanin